lokacin yada cutar sosai. Masu sha'awar wasan sukan tattara a gidaje ko a wuraren cin abinci ko na hutawa don kallon gasar ta talabijin. Ko da yake hukumomin lafiya a wannan shekarar na yin kira ga masoya wasan kwallon da su kalli wasan da mutanen da suke zama da su. To a gaida Maryam Dauda wanda nan ba da jimawa ba za ta sake dawowa domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Kamar da kuka ji a farkon shirin, hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya ta ba da rahoton cewa dan tsohon shugaban kwamitin aiki da cikawa na Pancho, Faisal Maina, ya saba ka'idar Bailey inda ya fice daga Najeriya ya bi ta jamhuriyar Niger ya kuma zarce zuwa Amurka. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alikaya da ƙarin bayani.
Arcewar Faisal na faruwa ne daidai lokacin da mahaifinsa Abdulrashid Maina, wanda aka dawo da shi bare daga saba ka'idar Bailey daga jamhuriyar Niger, ke neman samun Bailey bisa dalilan rashin koshin lafiya. Hukumar yaƙi da cin hanci na tuhumar Faisal da amfani da ɓoyayyen suna wajen buɗe asusun ajiya a banki, wajen fitar da kuɗi ƙetare, hakanan da cajinsa da mallakar gida a Kaduna da wawurar kuɗi naira miliyan 58, inda mahaifinsa kuma ke cajinsa da karkatar da sama da naira biliyan 2. Faisal Maina, wanda matashi ne ɗan wajajen shekaru 20, ya shigo ofishin muryar Amurka na Abuja gabanin kama shi da sake samun bailin da ya tsere din, inda ya musanta duk cajin da ake yi masa. Yana mai cewa ai mahaifinsa ma ya taimaki Najeriya ne wajen gano badakala, inda ya zargi wasu jami'an gwamnati da bari aka rubta da mahaifin nasa.
Kuma ni za su ji za a janye bailin na akan 23 ga wata. Sun ce wai ni flight risk ne, bancin sun ansa passport ina, ni dan Najeriya ne kuma ni dan America ne. Mahaifiyata ɗan Amerika ce asalinta. To sun ansa duka passports ɗin. To ina zan je? Ina nan kuma ni ba tsoron kowa nake ba, don duk wanda zai bi mahaifina ƙannena da hari akan gaskiyansu, ni kuma ina nan, ni ne ni ɗan ƙasar Najeriya ne, ina son ci gaban Najeriya. Kuma koma ƙarfin me zan yi, ina nan zan nuna gaskiyarsa, kuma za a ga cewa mahaifina banda abubuwan da aka ce yayi akwai abubuwan da yake da information din da yake da wanda su gwamnatin da kansu ba su sani ba akan kudaden da aka yi sata da mutanen nan da suka yi satan. Allah ya musu rasuwa, kuma hadda iyalansu ma ba su ma san da kudaden ba.
Gwamnatin dai ta yi watsi da cewa tun farko ta kyale Maina ne da ba mamaki hakan yayi sanadiyar awun gaba da mukamin tsohuwar shugabar ma'aikata Winfred Ita Oyo, da ta yi cacar baki da marigayi shugaban ma'aikata na fadar Aso Rock Abba Kyari, cewa umarni aka bata ta dawo da Maina office a lokacin yana daular Larabawa. Shugaban hukumar wayar da kan jama'a NOAA Dr. Garba Abari ya ce ga wannan batu na Maina, gwamnati za ta kai har ƙarshen bincike da kuma ɗaukar mataki kinde da ce.
Na tabbatar maka akan cewa akan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafaffu da mai babu barna ta asa warwaso da ake wa kudin al'umma da yasa yau bamu da asibitoci, bamu da hanyoyi, bamu da makarantu, bamu da waɗannan abubuwa yanzu sun ragu ba mu ce mun kau da su gaba ɗaya ba, amma 70% na abubuwan nan sun ragu. Politically exposed persons suna nan a gaban kotu, uliya ba ta yanke hukunci ba, amma wannan bai be zama akan cewa shari'ar ta kare ba.
Shin ko gwamnatin Najeriya za ta nemi Amurka ta dawo da Faisal ko kuwa a'a? Wannan dambarwa ta fara zama jiki a wajen 'yan Najeriya da ba sa mamakin abubuwan da make faruwa. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alikaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarshen labaran duniya. Wani ɗan ƙasar Iran wanda ya yi ƙirarin yana da kariyar diflomasiyya don kaucewa hukuncin kotu. Wata kotu a Belgium ta yanke masa hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara 20 a jiya Alhamis a kan yunkurin tada bom a Paris. Kotun da ke Antwerp ta samu Asadullah asiri da laifi, mutumin da aka tura wani shirin Iran a Austria a lokacin da ya kai wasu ababen fashewa don wani hari da aka kitsa a kan wani taron gangami da 'yan gwagwarmayar adawa na Iran da suka yi gudun hijira suka shirya a babban birnin na Faransa. Samu asiri da laifi shi ne karan farko da aka yankewa wani jami'in Iran hukunci a kan ta'addanci a ƙasashen tarayyar Turai tun bayan juyin juya halin shekarar 1979 da aka yi a Iran. Kuma hakan na zuwa ne yayin da shugaba Joe Biden ke duba yiwuwar sake mai da Amurka a ƙarƙashin yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 da kuma ɗage takunkumin da tsohon shugaba Donald Trump ya sanya wa Iran ɗin. ‘Yan sandan Malawi sun ce sabbin hare-haren da aka kai kan zabiyoyi sun yi sanadiyar kisan mutum ɗaya wata yarinya kuma na cikin yanayin firgita. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Malawi ya yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta magance dalilin da ke haddasa waɗannan hare-haren da suka yi sanadiyar kisan zabiyoyi fiye da 170 cikin shekara 7. ‘Yan sanda sun ce an kai wa mutum biyu hari a cikin mako guda a kudancin Malawi. Na baya-baya shine harin da aka kai akan wata yarinya zabaya 'yar shekara 12 a gundumar Machinga wadda ta tsira da kyar daga wasu mutum biyu da suka so su sace ta a daren ranar Talata bayan da suka afka ɗakin ta. 'Yan sanda sun ce mutanen da ba a san ko su waye ba sun tsere bayan da mahaifiyar yarinyar ta yi ihun neman taimako. Wannan kuma na zuwa ne kwanaki uku bayan da 'yan sanda a gundumar Mungochi suka kama mutane uku da ke da alaka da kisan wani mutum dan shekara 26 mai suna Saidu Futun Dayton wanda ya bace ranar 27 ga watan Janairu.
Alhamis 4 ga watan Fabrairu, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya jagoranci bikin bude wata makarantar horar da manya da ƙananan harsoshin soja da nufin ƙarfafa gwiwa ga rundunar mayakan ƙasar a wani lokaci da ake ta fama da ƙalubalen tsaro. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sallah Mumuna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
The immigration to set the course and speed as a long process visant à doter les forces armées nigériennes.
Babban kwamandan sashen kula da horar da askarawan Niger a rundunar mayakan kasar Latana Kanal Bello Abulasan kenan lokacin da yake bayani a yayin bikin bude makarantar horar da hafsoshin soja ta birnin Yamai. La'akari da bukatar kara yawan hafsoshin soja manya da kanana a wannan lokaci da ake fuskantar karancin guraben karatu a makarantun kasashen waje da ke horar da hafsoshin soja ne yasa shugabannin rundunar mayakan Niger bullo da shawarar bude irin wannan makaranta da nufin karawa dakarun kasar dubaru da hikimomin aikin tsaro a wannan lokaci na fama da kungiyoyin ta'addanci. A ƙarƙashin wannan sabon tsari, hafsoshin sojan Nijar za su ɗauki dukkan horon da ake bukata a nan cikin gida, saɓanin yadda a can baya sukan safa da marwa tsakanin ƙasar da ƙasashen ƙetare, in ji ministan tsaron ƙasa Farfesa Isu Katambe.
Ba mu son kowace shekara sai a ce sai mun tafi ƙasashen waje ko ƙasashe masu hannu da shuni su kama muna don mu ba mutanenmu ilimi. Abin da yasa kenan muka yi wannan lakwalo. Kenan nan gaba ba sai mun tafi ƙasashen waje ba don mu ba sojojinmu ilimi. Duk ilimin da aka iya ba soji cikin duniya muna iya ba da shi ne.
Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu da ke jawabi a yayin wannan biki ya ce makarantar za ta bada damar cike gibin da aka yi fama da shi a shekarun baya game da tsarin horon hafsoshin soja.
Cette école vient combler un vide et désormais notre pays est doté de tous les maillons.
A ranar 23 ga watan Disamban 2020 ne gwamnatin Nijar ta kudiri aniyar kafa makarantar horar da hafsoshin soja manya da kanana a ci gaba da daukar matakan inganta aikin soja a kasar mai fama da hare-haren yan ta'adda. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To a kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane akan manyan tituna, gwamnatin jihar Borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da ta tashi daga Maiduguri zuwa garin Bama har zuwa banki da ma wasu makwabtan ƙasashen Afirka. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
A kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane da ake yi akan manyan tituna, gwamnatin jihar Borno ta dauki nauyin sake shimfiɗa wata hanya da tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Bama da ta dangana da wasu ƙasashen Afirka. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum yace wannan hanya na gwamnatin tarayya ne, amma gwamnatin sa za ta sake shimfiɗa wannan hanyar don magance matsalar tsaro da taimaka wa mabiya waɗannan hanyoyi. Wannan hanyar ce da aka shimfiɗa tun 1964 tana tsawon kilomita 65 ne daga garin Maiduguri. An kuma yanke kwanaki 115 a matsayin ranar da ake sa ran za a kammala sake shimfiɗa wannan hanyar. Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce an da ya keɓe naira biliyan 5 don soma wannan aiki da gargashin ma'aikatar MCRP.
Kowa ya san inganci wannan hanyar, don saboda wannan hanyar zai je banki, za a bude banki, mutane su fara kasuwancinsu, mutanen Cameroon da Najeriya duka su amfana da wannan hanya.
Honorable Mustapha Gubiodi shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine na tsugunar da jama'a, wanda ya bayyana muhimmancin aikin hanya kamar haka.
Wannan hanya babban hanya ne wanda ya kai daga Maiduguri har zuwa Central Africa da Sudan da Cameroon da wasu ƙasashen Africa. Wannan hanya dama babban hanya ne da aka yi shi tun shekaru da ya wuce, kuma yana neman jara sosai. Da nan Allah ya yi ne lokacin sa yau za a fara hanya. Idan Allah ya da an gama wannan hanya, ai creeping insecurity ma zai ragu, kuma bayan haka zirga-zirga sakare wannan ƙasashen zai karu. To in zirga-zirga ana zirga-zirga samun kuɗaɗe shiga ma zai karu.
Haka zalika gwamnatin jihar Borno ta ce za ta haɗa kai da jami'an sojan Najeriya na sake gyaran hanyar tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa, wanda aka daɗe ba abinta sakamakon matsalar gingimin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga ma abin da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar Borno Honorable Babakura Abuja take cewa
da wannan hanya din su ma'aikatan ayyuka da ke cikin jihar Borno tare da haɗin gwiwa da jami'an tsaro za su yi.
Gwamnatin jihar Borno ta kuma soke kungiyar wata hanya da ta bada tun shekaru 9 da suka gabata, wadda ta ce yanzu haka ta wuce kashi 30 ba cikin 100 na wannan aikin da aka biya wata kamfani da ake kira Hijjak, har ma aka nemi kamfanin ta dawo da wasu kuɗaɗe. Ga dai abin da kwamishinan ayyuka na jihar Borno take ne misali ke cewa game da kungiyar aikin.
Bayar tun shekara 2012 yau kamar misali shekara 9 kenan, wanda za a yi ya kai kilomita kusan 20 a cikin garin Maiduguri. To an ba da wannan kwangila tun shekara 2012 da na faɗa, akan za a ƙare ta a cikin shekara 2 wato sati 24. Har a yau da muke magana aikin nan bai kai kashi 50 ba, wato ta yayi kawai kashi 30 da ɗan kai kaɗan, kuma an ba shi dimbin kuɗi mai yawa. Yanzu a haka da za mu tsayar da kwangilan, an yi lissafi ya kamata zai mai da kuɗi ma gwamnati fiye da miliyan 600. To
yanzu za ku yi da wannan ayyuka, za ku yi da kanku ko kuma za ku ba da shi ne kai tsaye ga wannan kwangilan?
Ba zai yi kyau a ce an kwace daga wannan kwangila a sake ba da kwangila ba. Initial kwangilan an ba da kan biliyan 600 da miliyan 700.
Rashin kyakkyawan hanyoyi yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta a jihar Borno, musamman ma ga manyan hanyoyi da suka haɗa jiha da jiha da kuma ƙasa da ƙasa da mayagu kan yi amfani da shi wajen farma matafiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da shirin sa na duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Amurka ta ayyana tsarin shugabannin fararen hula da sojojin Myanmar suka yi a matsayin juyin mulki. Lamarin da yasa ta ce ta fara yin nazari kan tallafin da take ba kasar wacce ake kira bamu a hukumance. Hakan na faruwa ne kuma yayin da Amurkan ta yi Allah wadi da hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5 da wata kotu a rashi ta yankewa shugaban 'yan adawar kasar Alex Navalny. Yau kan waɗannan batutuwan shirin na duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai. Sunana Mahmud Lalo. Tsarin shugabannin fararen hula da mambobin majalisar dokoki da sojojin Myanmar suka yi ya janyo kakkausar suka, musamman daga Amurka, inda ma'aikatar harkokin wajen ƙasa take duba matakin da za ta ɗauka a hukumance. Ned Price shi ne kakakinta.
After a review of all the facts, we have assessed
yace bayan nazari da muka yi kan hujjojin da ke a bayyane mun auna matakin da sojojin Burma suka dauka a ranar 1 ga watan Fabrairu kawar da zababbiyar gwamnati juyin mulki ne
constituted a military coup d'etat
to kakakin ya kuma fada wa manema